بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مثلا لا شيء مكارم البركة نعلم محمد إنجمي لكي درمي دقري أيو شرين دبيكو قوتا رمضان مجرى ثمان صلى الله عليه وسلم دبو ديدة دريد بدع شرين دتقص wanda kuma shi daidai da uku ne ga watan goma shekarar miladiya ta 2007 kafin mu shiga karatu cikin ayoyin da za mu fassara a yau. Akwai tambayoyi da za mu ansa. Wanda yana cewa idan ana tarawihi, shin ka iya zuwa da niyyar sallar isha da bisu daga baya ka kawo biyu? Ya halatta idan sallar isha'i cikin jama'a ta kubuce maka, ka zo ka samu har an fara tarawihi, ka jona da masu sallar tarawihi. In an yi raka'a biyu an sallace, kai da tashi ka fito biyu sallar ka tayi. Sabanin niyya baya cutarwa a wajen limanci. Sabanin niyyarka da ta liman ba zai cutar da kai ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya san lokacin da Mu'adh ibn Jabal yake zuwa yayi sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa ta isha'i, sannan ya koma can cikin jama'arsa Bani Salima, masallacin da aka fi sani a yau da Qiblatayn, nan kuma sai yayi musu sallar isha'i. Shi a wajen sa nafila yake, su kuma a wajen su farilla suke. Sabanin niyya tsakanin su da shi bai cutar da wannan sallar ba, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yana haka. Shi ma yake cewa idan mutum ya zo ya samu yayi sallarsa a wani guri, ya zo ya samu masallaci ana sallah, to kada ya shiga masallacin shi ya koma gefe ya yi sallar, ya zauna ya bari ana sallah. A'a, ya shiga a yi wannan sallar tare da shi. Su suna sallar jam'i, su suna sallar farilla, shi kuma yana sallar nafila. Wannan hadisi ne na Zaid ibn Arqam, ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud. Saboda haka sabanin niyya baya cutarwa. Sabanin ayyuka ne na zahiri, shi ne ba a so a saba tsakanin mamu da liman, amma banda na niyya. Saboda haka yanzu da a ce ma liman yana subhanallahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau uku ko sau shida ko sau bakwai ko sau tara, kai kuma kana yi sau uku, wannan ba zai cutar ba. Wannan kuma yana cewa me ya hukuncin sallah ga wanda aka sashi a sel, wato a police station, an cire masa riga an bashi da gajeren wando? To idan har su waɗanda suke masu kula da wannan gurin ba su san haƙƙin shi na musulmi ba, na cewa musulmi ana buƙatar in zai yi sallah ya shiga mai kyau, kamar yadda Allah ce tubu zinatakum inda kulli masjid, in ya zama su waɗanda suke kula da wannan guri ba su san haƙƙin musulmi ba, lantana su bar masa damar da zai yi sallah cikakkiya kamar yadda Allah yake so, to zai iya yin sallah a cikin kowane hali yake, sawa'un daga jeran wando ko da dogon wando, da riga a jikinsa ko ba riga a jikinsa. Ya rage su waɗanda suka hana shi tufafin da zai yi sallah, alhaki ya rage a kansu. Don haka yana da kyau jami'an tsaro su san cewa kama mai laifi ba shi yake sarrafa masa da haƙƙinsa na addini ba. Haƙƙinsa na addini din nan yana, an san cewa addininsa ya farlanta masa in zai yi sallah ya yi kyakkyawar sutura. To ya kamata alal aqalla, in ma ba za a bashi cikin sutura shi ba, to a kula da lokacin sallah, a bashi dama ya yi kyakkyawar shiga ya yi sallah kamar yadda addinin sa ya bashi. Wannan kuma haƙƙi ne da aka ba wa dukkan wani ɗan ƙasa, a bashi dama ya yi ibadar sa yadda addinin sa ya tsara masa. Don haka yana da kyau a samu faɗakarwa a cikin su kansu jami'an tsaro, bai kamata su dinga shiga haƙƙin mutum ba don zamantowar ko dai yayi laifi ko ana tuhumarsa da yayi laifi. Don kama mutum ba shi yake nuna tabbata ya ma yi laifi ba, ta yiwu a kama shi ba bisa haƙƙi ba. mutum da ya yi wasa da mace har mani ya fito masa, to wannan ma zina ce, kuma zunubinsa babba ne, babu shakka zunubinsa ba ƙarami ba ne, babban zunubi ne. Na iyaka wannan ba za a ce ya kai mataki na zina ba, bai kai mataki na zina ba, amma shi ma wani yanki ne na zina, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo hatta kallo da sha'awa zuwa ga mace yanki ne na zina, kamar yadda manzo Allah ya ce Allah ya rubuta wa dan adam rabansa na zina, kuma zai riske shi la muhala, gani da ido, gani na sha'awa, ko tabawa da hannun tabawa ta sha'awa, ko tashi da kafafuwan sai je gurin da ake abun ko da bai yi ba, to a wannan lokaci ya yi abin da ake kira zina, illa iyaka ba kamar wanda ya yi zinar ko ci aka fi sani ba, wanda ya yi zinar shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal farju sadiqu aw kadhib, saboda haka maganar ya yi laifi ya yi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya ce. Ya halatta a rage gemu, gemu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a cika shi, wasiru liha i'ful liha, to yana nufin cikawa, amma an samu daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar, kamar Abu Huraira da wasu sun kasance idan sun yi umara lokacin da suka aske kansu sukan kama kamu ɗaya idan na gemun su abinda ya yi karo a kai su yanki, saboda haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa babu laifi a yanke idan an ga ya yi tsawo da yawa, babu laifi a yanke, ba daidai bane kamar gemun ka yana jan ƙasa ko ya kai har cikinka, wannan ba daidai bane, wataƙila mu Allah bai ba mu gudunar gashi irin wannan ba, amma Larabawa za a ga suna da wannan abin nan din, don haka wasu daga cikin malamai suka ce kada a bar shi ya yi tsawon da ya wuce iyaka, domin irin wannan zai zama hatta tsaftace shi ma wani aiki ne ba ƙarami ba, to ko musulmi ba a yadda ya zauna cikin datti ba, saboda haka idan ya yi yawa sosai ba laifi idan ya rage, amma in ba yawa ya yi ba haka kawai ya bi ya daddatse shi ya guguntule shi ya dawo kawai wani ɗan tsuru kamar gemun ado, wannan ba daidai ba ne. Wasu daga cikin malamai suna matsawa akan cewa ba za a rage ba ko da zai ja kasa, amma wannan magana tana da tsanani sosai kuma ta saɓawa abinda ya aka samu a haƙo suna yi. Duk wanda ya rubuto dogon sharhi ba zan karanta ba, samu da wannan lokaci. Wannan kuma ya rubuto tambaya rabi larabci rabi hausa, amma abinda ya faɗa da hausa yana cewa idan mutum yana da azumi a bakinsa kuma ya ɗauki mace a bayan mashin, shi kenan sai mazin ya fito masa yaya mutum azuminsa, azuminsa bai ɓace ba, sai mazin baya lalata azumi, in matar shi ce kada ya sake yi in ya san cewa ba zai iya jurewa ba, in ba matar shi bace ya yi haram sai ya tuba zuwa ga Allah kuma kada ya sake komawa ga wannan laifi, azuminsa kuma yana da. Mutum ne ya kwanta bayan sallar asubahi barci ya fara ɗauke shi sai mani ya fito masa yaya azuminsa, azuminsa yana da, ko ya yi barci ko bai barci ba, matuƙar ba ta hanyar sha'awa ta hanyar kusantar mace ya fito masa ba, babu komai. Mutum ne ya kashe rai bisa kuskure, sannan kuma gashi yana da cutar diabetes ba zai iya yin azumi ba, yaya mafita? Abu biyu Allah ya faɗa ga wanda yake son kuskure, bayan diya Allah ya ce to ya yanta baiwa, wataƙila samun baiwa da za a yanta ko ba wanda za a yanta shi ne aiki, musamman a yanzu duk bayan da muke da su inda muni ɗan boge ne, ba wani bawa a yanzu, musamman hatta waɗanda suke riƙe da wasu mata a gidansu suke ta ƙwarƙwarori ne, duk ƙarya suke domin in akwai mace ya kamata a samu namiji ba, to don me sai mata, to bayan ba a haihuwar mata sai mata, to don za ka sami akwai shakkiyar cikin sha'ani, saboda haka ba wani ƙwarƙwarori. Akwai wasu malamai da suke cewa akwai wasu ƙasashe da har yanzu suna riƙe da irin waɗannan bayan, kamar Mauritania, duk da su ma ba gaskiya fashi suke yi fararen, saboda su suka fi yawa sai su kai farmaki a yankunan baƙaƙen wanda su ne ƴan kaɗan masu rauni, sai su kwaso ƴaƴansu yara ƙanana sai su zo su bautar da su ko su je su sayar dullu a wasu gurare, to wasu suna cewa ka je can ka fansi irin waɗannan da aka saya, to gaskiya za ka fansi mutum ne daga hannun ɗan fashi, amma ba bawa saboda haka idan babu wannan damar dama abu bai Allah ya faɗa ko ƴan tabawa yace fa mallam ya tafi siya mu shahrayn mutatabi'ai wanda bai samu baiwa ba sai ya azumin wata biyu a jeje sai ya zama kuma ba zai iya ba in yayi zai mutu a bisa gashi saboda cutar ba za ta iya bari shi yayi ba to wannan shikenan Allah ya fata kullaha masafata ku ji tsoron Allah daidai iyawarku iya abinda zai iya ne wannan kuma babu mutum bayin da zai je siyo sannan kuma in ma akwai su ta kila baya da kuɗi direban tasi ne ko direban abin ne ina zai je ya siyo bayi saboda haka baya da wannan halin sannan kuma ba zai iya azumi ba to shikenan abin ya tare da kansa kamar mutumin da ya zo ya yi ya kusanci matarsa azumi kun ga ai da ƙarshe safara shi ya cinye dabinar da annabi ya ba shi kuma annabi ya kyale shaida biya to wannan shi ne su ne yan tambayoyin da muke da su don haka za mu ci gaba da tafsiri a inda muka tsaya a jiya za mu dawo kan ayar da muka fara tafsirin ta lokaci ya kure mana ya ayyuha an-nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
الله يا أيها الناس ya ku mutane bada'atkum mau'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku daga ubangiji wa shifa'un lima fi suduri da walaka ga cututtukan da suke cikin kirata wa hudan kuma shiriya wa rahmatun da rahama lil mu'minina ga wadanda suke mu'mini Allah ya ce kul ka ce bi fadlillahi wa rahmatihi da falalar Allah ne da rahmatsa fa bidhalika falyafrahu da wannan sai su yi farin ciki هو خير مما يجمعون شيني مفي الخير دقا أبن دسكي تارا هي من فارة مغانا أكن يدى القرآن يكي وركا وركا ذا توتو تكن دسكي نزوشي توتا تكافرشي توتا تمنافرشي توتا تشركا توتا تحسدا تقلتا تمايكرشي تأنمي منشي شك القرآن ينا ماغن شي ستهنير وعزن ذكا دكرن تروا أكا ننكم توتو تكن دسكي تألاقا دسكي وانما ينا ماغن wurin da muka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi addu'o'i daban-daban da wasu ayoyi daban-daban a cikin alqur'ani wanda za su iya zama garkuwa ga dan adam idan ya di mai karanta su ko kuma lokacin da wani damuwa wata damuwa ta same shi ya karanta su Allah madaukakin sarki zai iya bashi waraka muka faɗi sharadin da yake da alaka da wannan ya zama na ta bangaren shi mai yin addu'a din akwai alamar salaha da kyakkyawar aqida tare da shi sannan kuma wanda za a yi wa shi ma ya zama na ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji wannan ya zai sa a samu tasiri na abin da za a karanta na addu'a daga cikin ayoyin Al-Qur'ani sannan wasu daga cikin magabata kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juz'insa na hudu a can bangaren da yake magana akan Tibbun Nabawi ya kawo magana cewa rahasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'd al-qur'an wa sunnah wasu jama'a daga magabata suna ganin babu laifi a rubuta wani sashi na al-qur'ani a sashi ya zan wannan suka ce wannan sun sanya shi daga cikin wani bangare na waraka da al-qur'ani da al-qur'ani yake yi kamar yanda ya fa Allah ya faɗa wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un lin-nas to saboda haka aka samu wasu daga cikin magabata suka halatta wannan cewa babu laifi a rubuta a sha akwai hadisi na Uqbah ibn Amir a cikin littafin Musnad al-Bazzar nake zato ko wani sa na manta masdar din hadisi ne hasan al-isnad annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa sayakhruju aqwamun min ummati يشربون القرآن شربهم اللبن ذا أقام وصف daga cikin al'umma ta za su bayyana waɗanda suke kwankwadar alqur'ani su shashi kamar yadda suke shan nono alal aqalla wannan hadisin yana nuna azamin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake sayakhruju aqwam sannan kuma ba da labarin wani abu ake yi wanda yake ba ko ba saba da shi ba suna shan qur'ani suna kwankwada sai da suke kwankwadan nono a wannan hadisi idan aka dauke shi a yadda yake zai nuna cewa shan alqur'ani din ba wani abu bane da za a yi mutum a kai idan har ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin bayyanar wasu mutane ne da aikin su kenan ba kuma yana fada bane da niyyar yabo wanda yake nuna cewa wani abu ne da zai fito cikin al'umma ba ko sannan abu na biyu da za a iya cewa a nan shine wannan hadisi yana ishara zuwa ga mutanen da za su dauki alqur'ani kawai kundi ne na in an yi rashin lafiya a rubuta shi kamar yanda mai bukata da yake jin yunwa in ya samu nono zai kwankwada su mayar da alqur'ani wannan shine hadafinsa shine aikin da zai yi musu babu shakka waɗannan sun karkatar daga alqur'ani daga manufofin da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani saboda su ne ya zama shiriya ne ya zama gargadi ya zama fadakarwa ya zama waraka daga cututtukan da suke zuciya idan mutane suka mai da aikin su kawai su rubuta qur'ani su sha amma ba su damu su san ma'anonin sa ba to babu shakka wannan abin zargi wato a zargi yanayin da suke shan alqur'ani din ba wai shi shan alqur'ani din a karantar sa ba an gane ko wannan wani abu ne da za a iya fahimta har ila yau daga hadisi sun dauki alqur'ani daga manufarsa da jigonsa na asali wanda shine karantarwa da fadakarwa da ilmantarwa da shiriya ga al'umma sun mai da shi aikin su kawai a rubuta a sha idan an samu wata rashin lafiya ba a damu da a san ma menene ma'anonin da ya kunsa ba kaga shakka babu shakka wannan yanayi ne wanda ya kamata a zargi ne shi don haka sai a dauki hadisin wannan yake nufi wannan zai fi daidai da abinda Ibn Qayyim ya hikaito na cewa wasu daga cikin magabata sun halatta ba tare da sun kyale jama'a ba abinnan ba tare da sun san abubuwan da ko ma'anonin da alqur'ani suka kunsa ba don haka a karantar da alqur'ani a karantar da abinda ya kunsa a fadakar da mutane koyar da su irin koyarwar da ya zo da ita wannan shine jigo na farko sannan idan mutum ya zama na ya iya rubutawa ya sha idan wata rashin lafiya ta same shi kada a tsananta a wannan jalibin matukar an samu daga cikin magabata a kowace da suka halatta yin haka din shi kansa Ibn Taymiya an hikaito yana irin wannan akwai rubuta aya da aka da Ibn Qayyim yace yana yi idan yana haƙo irin haƙo din nan da baya tsayawa yakan rubuta wa qila ya ardu da'i ma aki wa ya sama'u aqli wa zid al ma' wa qudi al amr sai rubuta akan goshi to Ibn Qayyim yana cewa naji shi yana cewa ya rubuta wa mutane da yawa kuma sun samu waraka amma yana cewa bai halatta a rubuta ta da jinin haɓo ba yadda wasu suke yi ya ce wannan aiki ne na jahilai jini na jasa ne bai halatta a rubuta alqur'ani da shi ba abinda ya shafi laya kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an samu hadisai daban-daban da suka yi magana akan laya man allaka tamimatan faqad ashrak man allaka tamimatan fala atamma Allah lahu wa sawra ila ila da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rataye laya da ce wanda ya rataye laya yayi shirka wanda ya rataye laya kada Allah ya cika masa burinsa kada Allah ya cika masa bukatunsa aka samu wani asar na Abdullahi dan Amr ibn al-As cewa ƴaƴansa yana rubuta musu a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma yakan koyar da su waɗannan kalmomi dan su dinga neman tsari da su wanda yake karami ba zai iya ba ko ba zai iya rikewa ba sai a rubuta masa a allo sai ya rataya masa a wuya sai wasu suka ce wannan ya nuna ya halatta a rubuta ma wanda ba zai iya karantawa ba ko ba zai iya haddacewa ba amma mafiya yawancin malamai sun ma daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Mas'ud suna cewa wannan bai dace ba saboda dalilai kamar haka na farko hadisan da suka zo suna gargadi ko suna hani game da daura laya ba su ware ba su tantance ba suka ce banda ta alqur'ani banda wacce aka rubuta da alqur'ani sun game ne gaba daya sun yi magana laya ne gaba daya saboda haka kada a zo a yi tafsiri sai inda dalili abu na biyu asar din da aka samu na Abdullahi dan Azu wasu sun ce akwai inkifa'i ma a sanadin sa saboda haka kaga tabbatar da shi zuwa ga Abdullahi dan Amr shi ma akwai ja'a ta sannan abu na biyu Abdullahi dan Amr babu abin da yake nuna cewa yana rubuta ne a matsayin laya don haka wasu suka ce yana rubuta musu ne saboda su dinga gani suna karanta ba za su iya rikewa ba shi yasa aka ce yana rubuta a hallo fil alwah haka yazo a cikin rannas yana rubuta akan allo abinda aka rubuta akan allo ana yi ne dan a karanta ba dan a yi laya ba laya ba rubuta ta cikin allo saboda haka suka ce hatta in ma an tabbatar da sanadin zuwa ga Abdullahi dan Amr ba yana nuna ya daura wa ƴaƴansa laya bane yana nuna ya daura ma waɗanda ba za su iya ba su haddace ba dan su dinga gani suna karantawa har su haddace sannan abu na uku shine daurawar za ta jawo a jefa alqur'ani gurin da bai kamata ba rashin daurawar ko hana daurawar zai zama babi ne na saddun zari'a saddun zari'a kuma ka'ida ce mai karfi hatta ga malaman malikiya ba ma waɗanda suka dauki saddun zari'a a matsayin ka'ida da suke aiki da ita a ko ina irin malikawa mazhabar da ake kafafa da ita a nan Najeriya to saddun zari'a zai buƙaci kada a bar mutane suna wannan saboda lokacin da zaka daura ta a wuya ko ina ma ka iya samun kanka a ciki zaka iya samun kanka a cikin banɗaki wanda bai kamata a shiga da wani abu na sunan Allah a gurin ka shiga da wani abu da sunan Allah a gurin sannan abu na biyu yaro karami da zaka iya daura masa zai iya shiga kwatami yayi wasa kai ma kanka wata rana a iya biyo ka fada kwatami kaga kun fada da alqur'ani wanda bai dace ba da haka da ba ai haka ba hakan ba za ta faru ba to kaga ashe a kiyaye alqur'ani kada a jefa shi cikin najasa ya kamata a ce an hana sannan abu na uku abu na hudu bude wannan kafa din zai ba wa wasu dama su ma rubuta wanda ba ta alqur'ani ba dan wannan ana magana ne wanda zai rubuta qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad shi ake wannan sabanin akan sa da wannan tattaunawar fa amma yawanci layoyin da muke aina shirka ne kada a kawo wannan cikin irin su ba ruwa uba irin su mai sunan su malam ban sa ido to duk waɗannan ba su bike waɗannan shirka ne automatically ba ja akan su ko a dauki alqur'ani a yi masa wani rubutu wanda bai dace ba a dauki wa alqaitu alayka mahabbatan minni mimun dinnan abu bai ta ai katuwar mimun ciki dai a rubuta sunan mace ko namiji wannan duk an fata alqur'ani Allah la ta shi ko a dauko wata aya ta alqur'ani a bubbuda harufan ta kuma sai a rubuta sunan wasu aljanu azra ya ilu damdama ya ilu tsaka ya ilu irin wannan to kaga wannan ayba alqur'ani kusan alqur'anin kai lalata to dan haka ba wannan ake magana ba shi yasa wasu malamai suka ce bude kofar a ce kai ta alqur'ani su kuma waɗannan miyagu din ba ta addini din za su shigo da wannan sai su dinga kawo ma wanda ba na alqur'anin ba kuma wanda shine abin da ya faru yanzu kusan in zaka bude laya 100 da wuya ka samu laya ɗaya wacce alqur'anin ne zalla aka rubuta wani ma in ka ce da shi rubuta qul huwallahu zuwa ƙarshe ka daura sai ga kamar ma ba ka san ka taimaka masa ne ya fi san ya ga wani sarkafe ya ga wani timetable haka ya fi yadda cewa ya fi amincewa cewa ka taimaka masa amma haka kawai ka ba shi turan qul huwallahu sai ga ba ka san ka taimake shi kana boye masa laƙanin ne to wannan kuma abin da duk ya ja haka kaga an zo yawanci ka ɗauki kundi na nagardawa za ka ga wani abun hoton kunama wani hoton miciji wani hoton to kaga wannan ba ma shi ake magana wannan shirka ne wanda ya daura ya shirka sannan abu na ƙarshe da suka faɗa suka ce daura ta kan zai fitar wa da mutum tawakkali ga Ubangiji daga zuciyarsa duk mutumin da ya daura wannan layar a ciki ya aka kulla a cikin wani wata takarda aka sa a cikin fata aka daura a wuya ko a hannu ko a ƙugu ya je ya shiga wani bala'i ya ga ya fito sai ga yana kallon laya sai yana taɓa ta ko ba zai taɓa yadda ya fita ba ba ita da wata rana kuma zai zo ya shiga irin wannan bala'i ya ga ya rutsa da shi ya duba ya ga ba laya ya ce kai ai ka gani shi yasa kullun nake kula layin nan sai na kula yanzu kaga da layin nan abin da zai kaga an fitar masa da tsoro dogaro ga Allah daga zuciyarsa wanda da a ce ya saba dogaro ga Allah a zuciyarsa ya shiga wani bala'i ya fita zai gode wa Allah saboda haka magana mafi inganci laya kowace iri ce bai halatta ba kowace iri ce sabon an yi ta da ayoyin alqur'ani ko kuma an yi ta ne da wasu abubuwa in an yi ta da ayoyin alqur'ani ba za ka ce shirka ba sai dai ka ce barin shi yafi in kuma an yi ta ne da wasu abubuwa ko kuma ayoyin alqur'ani ne aka jirkita su aka canza su ko aka yi kara-kara a ciki wannan haramu ne kai tsaye ka faɗa hankalinka kwance shirka ce ga Allah ka faɗa cikin nutsuwa ba tare da tsarkakewa sannan Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ka gaya musu bi fadlillahi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa waɗannan da suke ƙaryata ka suke ƙaryata abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi bi fadlillahi ya ayyuhan nas alladhi tafaddala Allahu bihi alaikum da falalar ubangiji wanda ya yi ku ya ku mutane wannan musuluncin da Allah madaukakin sarki ya turo annabinsa da shi ya kirawo ku zuwa ga karɓarsa wa bi rahmatihi da kuma rahmarsa wacce ya ji kanku da ita ya saukar da ita cikin wannan addini ya koyar da ku ilimin da ba ku sani ba daga littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ku basira a cikin addini to da wannan ne za ku yi farin ciki fa bi zalika falyafrahu da wannan ne sai su yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'u shine mafi alkhairi daga abinda suke tattarawa Allah madaukakin sarki yana cewa musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su zuwa gare shi da alqur'anin da ya saukar musu shine yafi alkhairi sama da abinda suke tarawa na tarkacen duniya da dukiyoyin duniya da taskokin duniya musulunci da yafi wannan ita ce fassarar da shaykhul mufassiri al-tabari ya yi wa aya cikin tafsirinsa tabari shi ne farkon wanda ya fara rubuta tafsiri ya tattara shi ya rasu shekarar hijira tana 310 yanzu shekara 1000 kenan 1118 fassarar da ya bawa wannan aya kenan gabaninsa malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai sun yi tafsirin wannan aya tace bi fadlillahi ana nufin alqur'ani wa bi rahmatihi ana nufin da ya sanya ku kuka zamo mabiyan alqur'ani wannan ita ce tafsirin shine tafsirin da Abu Sa'id al-Khudri Malik ibn Sinan daya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin da yawa ayar kenan fadlillahi ya fassara shi da musulunci رحمته كما يتي أن جعلكم من أهله يسنياكو كنا دقا شكي مزوى مبيا وانا مسلمين فضل الله يفسر شداء القرآن سننكم برحمته يفسر كدا كسن شوكو مبيا القرآن وانا يتشي شين تفسير دا هلال ابن يساق ايه دقا شكي تابعه دا قتادة ابن دعامة السدوسي shi ma ɗaya ne daga cikin hamshakan malamai haka nan Al-Hasan al-Basri shi ma abin da ya faɗa kenan waɗannan jimajiman malamai maganar da suka yi kenan tafsirin da suka yi wa ayar kenan Mujahid ibn Jabr ɗaya ne daga cikin manyan almajiran Abdullahi dan Abbas wanda ya zauna gaban Abdullahi dan Abbas ya karanta Al-Qur'ani daga farkonsa har ƙarshe yana bi aya yana fassara masa haka ya harsa uku salatu aradatin yayi sauka uku yayi da fassara a gaban Abdullahi dan Abbas shi a tashi fassarar yace bi fadlillahi wa bi rahmatihi abu dai ake nufi shine alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wannan alqur'ani da kuke ta gaddama a kansa cewa gaskiya ne ko ba gaskiya ba falala ce daga ubangiji rahama ce daga ubangiji ya kamata ku yi wa Allah godiya ku yi farin ciki da ya baku wannan alqur'ani don haka sifofin guda biyu falalar da rahamar shi Mujahid ya fassara su da alqur'ani babu karo tsakanin fassarar sa da ta farko wanda suka ce falala ana nufin alqur'ani rahma kuma ana nufin waɗanda suka kama alqur'ani din sanya su rike alqur'ani rahma ce tunda duk magana ɗaya ce dai wanda aka bashi falala ya rike ta to ya samu falala ya samu rahama sannan wasu daga cikin malamai kamar Abdullahi ibn Abbas Zaid ibn Aslam ibn Zaid ibn Aslam al-Adawi su kuma abinda suka ce falala ana nufin alqur'ani rahama kuma ana nufin musulunci falala ana nufin alqur'ani rahama ana nufin musulunci wannan ma babu karo tsakanin wannan magana da maganar Abu Sa'id al-Khudri da yace ana nufin mabiya alqur'ani ita shine rahama din tunda mabiya alqur'ani din sune musulmi musulmi sune kuma waɗanda suka riki musulunci a matsayin addini saboda haka duk abu guda ɗaya ne wannan ita ce wato shine tafsiri na magabata babu inda zaka je ka samu wani tafsiri ba wannan babu inda zaka je ka samu wani tafsiri ba wannan ayar da ta kusa kama da wannan to take kama da wannan cikin alqur'ani ayar da suratul nisa'i inda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa ihtasabu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdini ilayhi siratal mustaqim Allah yace ya ku mutane haqiqa hujja ta zo muku daga ubangiji mun saukar muku da wani haske mabayyana shine ne alqur'ani shine hujjar shine hasken da Allah madaukakin sarki ya saukarwa wannan al'umma anan Allah madaukakin sarki ya nuna zuwan hujja da saukar da wannan haske ta shafi dukkan mutane kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ya turo masa da hujja shine musulunci ya saukar masa da alqur'ani ya sauko masa da haske wanda in ya rike shi zai haskaka masa rayuwa sannan sai Allah ya ware mu'minai da cewa su ne suke samun rahamar wannan abin da ya saukar din su suke samun falalar wannan abin da ya saukar yace fa ammal ladina amanu billahi wa atasamu bihi sai yace fa sayudkhuluhum fi rahmatin minhu wa fadli sai ya ware su yace su suke samun rahama su suke samun falalar ta hanyar rike alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar ta hanyar yin aiki da shi sai su samu falala su samu rahama kaga dai ne yake da qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun wannan ita ce fassara ta hakika amma daga baya baya lokacin da aka zo ana ta rikicin maulidi maulidi addini ne ko ba addini bane ahlu sunna suka hadu suka ce ba addini bane saboda Allah madaukakin sarki bai shar'anta mana shi alqur'ani manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa bai shar'anta wa sahabbansa maulidi ba sayyidina abubakar bai yi ba sayyidina umar bai yi ba sayyidina ali bai yi ba usman bai yi ba wani sahabi da ake da aka sani cikin sahabbai da ma wanda ba a sani ba bai yi ba tabi'ai suka zo ba su yi ba atba'u tabi'i da suka zo ba su yi ba taba'ul atba Allah ta samu limaman shari'a Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Malik Shafi'i, Imam Ahmad Basiba, sauran limamai na duk wanda duniya gaba daya ta yadda da su. Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, hakanan Sufyan Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ibn Rahman ibn Mahdi, Yahya ibn Ma'in, Waqi' ibn Allah. Wanda kaga dama daga cikin jerin gwanan malamai na musulunci wanda babu mai ja a kan su. Babu ɗaya wanda ya taɓa ma sanin akwai wani abu sunan shi Maulid ba ta zo ba law kana khairan la sabaquna ila da alkhairi ne da sun riga mu yayin da Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya samu wasu mutane aka zo aka har gida aka gaya masa cewa ga wasu mutane can a cikin wani masallaci sun hada kansu sun saka shugaba yana cewa da su ku yi tasbihi kaza sun tara tsakunkuna suna lissafawa sabbihullaha akabbirullaha mi'a wa sabbihuhu mi'a wa ahmiduhu mi'a yana ta basu dokoki ku yi kaza dari ku yi kaza dari ku yi kaza dari aka zo har gida aka kwankwasa aka gaya wa Abdullahi dan Mas'ud cewa fa ga wani abu can yana faruwa a masallaci a garin Kufa nan da ne ya sa kayan sai fito je ya same su ba sahabbai bane wasu ne waɗanda suke cikin tabi'ai ya zo ce wannan abin fa da kuke yi suka ce alkhairi muke nufi ya ba Abdurrahman muna so ne mu ibada sai yace da su laqad ji'tum bi bid'atin dhulma aw qabtum muhammadan wa ashabahu ilma yace kun zo da wata bid'a dan zalunci shin kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne kun fi su ilimi ne yace kuma wa kam min muridin lil khair lam yusif sau nawa mutum zai nufa alheri amma ya kasa dace masa kasancewar kuna da kyakkyawan niyya wannan ba shi ke nuna kun dace da abin da kuke yi ba saboda haka wannan aya sai ta zo cikin jerin gwanan dalilai da ake ta kokarin a samu daga baya dan matsalar bid'a ita tana riga dalilin ne sai ta faru sannan a nemo mata dalili sabanin sunna sunna kai ahli sunna sai ka samu dalilin ne zaka yi aikin ba za ka yi wani abu sai ka samu dalili kamar yadda mai ahlari yace me wala ya'malu amalan hatta ya'lamu hukm Allah fihi to wannan shine ita ce kaida mai kyau kada ka yi wani abu sai ka san hukuncin Allah hukuncin Allah shine dalilin to ita bid'a aka fi sai an yi ta sannan ake neman mata gurbin zama to wajen neman gurbin zama din da kuma sai ai talla da balali wasu suka ce ita wannan ayar tana nufin halaccin yin maulidi saboda Allah ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidhalika fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun Allah ya ce ai farin ciki da fadalan Allah da rahama suka ce to tunda Allah ya ce a nuna farin ciki da rahamar Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma rahama Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yana cewa ana rahmatun muhdah ce shi rahama ce da aka yi wa duniya kyauta da ita ce to tunda annabi rahama ne kuma Allah ya ce mu yi farin ciki da rahama kaga za mu yi farin ciki da aiwa sai to kaje yadda aka kulla dalila aka kawo aka kulla to challenge na farko da zai fuskanta wannan dalili zai fuskanta na farko dai aya ce ta alqur'ani da aka saukar da ita lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka saukarwa wadanda suka fara bin su ne sahabbai kuma su suka fara aiki da ita tun kafin zuwa shin suna da sun fahimci wannan maulidi take nufi ko ba su fahimta ba tambayar da zaka yi kenan shin sun fahimci maulidi ne ake nufi da ayatan ko ba su fahimta ba in yace sun fahimta ce to me hana su in yace ba su fahimci maulidi ake nufi ba kaga ya bisa ilimi kenan to tun daga nan kaga ya kada kan ya fito ya ce ya fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ya fi su fahimtar abinda ayoyin alqur'ani suka kunsa na yin aiki ko barin aiki kaga tun daga nan ya kada kansa baya buƙatar ka ci gaba da tattaunawa da shi babu wanda ya ita ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci maulidi daga karkashin wannan aya yadda kuka ji sun yi fassarar nan wadda na gaya muku ita ce take rubuce cikin littafin tafsiri tun daga littafin Tabari littafin Bagawi littafin Ibnul Jawzi Zadul Matin littafin Bardawi dukkan ɗauko na littafin take so na tafsiri abinda za ka gani ke babu inda wani ya ce ai a iya fahimtar maulidi da karkashin ayar sai da kwanan nan ba fa dadewa kai wannan hujjar ba wai dadewa kai ba Muhammad Alawi Al-Maliki ya rasu wani malami ne da ya zauna a Makka shi ne wanda ya fara kwakulo wannan shi kenan aka yi tabinsa amma ba wani abu ne da ya daɗe ba kwanan nan ai bai daɗe da mutuwa bai fi shekara uku ko hudu ba da rasuwa haka wani magabata ba san wannan fassara ba idan aka duba littafin al-muwafaqat na Shatibi Shatibi malami ne babba da kowa ya sallama masa ilimi littafin sa yana na al-muwafaqat littafi ne a baban sa ba ai kamar sa ba ma Shatibi ba maliki ne mutumin al-Andalus ne mutumin Shatiba Shatiba cikin kasar Spain ne kafin ta koma hannun arna lokacin tana karkashin musulmi haka ba ma mutumin mashrik bane ba mutumin gabashin kasashen Laraba bane ballantana a ce ko ya tafiratu da Wahabiyawa kuma ya zo tun kafin Wahabiyawa tun kafin ma Ibn Taymiyyah ma ba ma haifi Ibn Taymiyyah ba sanda Shatibi ya rayu Ibn Taymiyyah kuma ya rayu al-Mashriq al-Arabi ne shi kuma yana da al-Maghrib al-Arabi don haka ba ma guri guda suka rayu ba kuma sannan ba zamani ɗaya suka rayu ba sannan kuma bu maliki ne bare ka ce wata mazhaba ce da ba ta ba maliki ne to shi da kansa a cikin littafin sa al-Ittisam a littafin sa al-Muwafaqat yake cewa dukkan wani tafsiri da za a yi wa al-Qur'ani sabanin tafsirin da magabata suka yi sahabbai ya ci karo da nasu ko ya zo da wata ma'ana wacce kwata-kwata za ta zo da sabon abu ya ce wannan tafsirin abin watsarwa ne cikin littafin salimu wafaka saboda haka wannan tafsiri ba tafsiri ne da za a dogara da shi ba na farko babu ɗaya daga cikin malamai magabata na wannan al'umma da ya fassara wannan ayar da cewa maulidi na biyu rahamar ubangiji da Allah yake magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga duniya وما أرسلناك إلا رحمة للعالم رحمة ده الله مؤتكين سلقي يكي مغنى ينا مغنى رحمة تاني قال عن نبي صلى الله عليه وسلم الله يأكو أن نبي صلى الله عليه وسلم ده شديع يا أي قوش ده جسكية يا أي قوش ده أبن ده زي سن يمتن يسامر أيوا بيتو أنا يسامر أيوا بيتو على حرة وان ده يقوان من ياشي ده شكي وان الرحمة وان ده يكوشي وان نبي يسامون الرحمة wasu sun rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamani dai a gari dai wasu ma suna da dangantaka da shi amma wannan bai sa sun samu rahama ba saboda ba su bi shi ba sa sabon dangantaka da shi bai sa sun samu rahama ba Allah ya saukar da tabbati ya da abila saboda rahamar tana cikin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da bin risalarsa shi yasa Allah da ya tashi fadar rahama din sai ya ce wa ma arsalnaka sai aka hada abinda رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شو أبو ما أيكو كما لو هكا رحمة كنا تكين بين سابن النبي صلى الله عليه وسلم باوي تكين يم بدا أنغانيكو سلم كما النبي صلى الله عليه وسلم شي وايكي إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة بايكون ميوان إنوا ميوان زايد عن أيكون مي رحمة saboda haka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan rahama din da a ce ma da a ce masu maulidi wato cewa suka yi zamu yi maulidi bi bi'tatihi duk da ba daidai bane su faɗa haka to da sun ma fi kusa da dalilin sama da suke bi wiladar tunda abubuwan da suka zo daga risala sai bi'ta sannan da bai isa din nan ne Allah madaukakin sarki yayi wa mu'minai imtinani faqad manna Allahu ala almu'minina iz ba'atha fihim rasul ba da wulada ta bada aiko shi domin anan ne rahmat ta kankama anan ne ta cika lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko mata da wannan alqur'ani haka ya tabbata a cikin hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wata hudubarsa ya ce duk mutumin da na faɗa masa baka a cikin al'ummata ko na la'ance shi saboda ina cikin fushi to ni ɗaya ne daga cikin ƴaƴan adam ina fushi kamar yadda kuke fushi kuma Allah ya aiko ni ne rahama sai ya ce fa inna ma ba'athani rahmatan lil alamin Allah ya aiko ni ne rahama ga duniya fa ja'alha alaihim salatan yawm al-qiyamah ya ubangiji ka sanya wannan bakar magana da na faɗa ba shi wanda na faɗa wa ba bisa cancanta ba ya Allah ka sanya masa ita ta zama rahama ranar gobe kiyama ta zama tsira gare shi ranar gobe kiyama saboda haka wannan hujja ce wacce ba ta da kan gado hujja ce wacce take nuna kasawar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimta alqur'ani kuma ya alqur'ani zai zo yayi maganar abinda bai faru ba bai samu ba a duniya sai bayan wafatin annabi da shekara sama da shekara 1400 ce alqur'ani ya zo ya ce ayi wani aiki amma aikin nan ba a fara yin shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 tunda waɗanda suka fara yin aikin su ne daular ubaydiyya daula ta bakar shi'a da aka yi a masar daula ce bakar shi'a wato shi'ar ma tunda kun san duk bid'a hawa ce ba wai duk bid'a ce iri ɗaya ba akwai bid'a da ta fito ce kazanta to bid'ar shi'a ubaydiyya don ba duniya ne su suke allantar da mun taɓa magana akan su a wannan majalis ke allantar da shugaban su ke allantar da alhakin bi amrillah su suka kashe wajen malamai kamar yadda Suyuti yake faɗa a cikin littafin sa Tarikhul Khulafa farkon littafin sa yake cewa sun kashe malamai a ƙarƙashin wannan daula an kashe malamai na sunna sun kai 4000 malaman sunna wai kawai saboda suna cewa sai da Abubakar radiyallahu anhu a zamanin su an hana taraddi ga Abubakar an hana taraddi ga sauran sahabbai gaba ɗaya baka isa ta faɗi sahabi wata ce radiyallahu anhu sai dai in zaka la'ance shi to a ce su suka fara kirkirar wannan abu kuma ya zama addini kuma alqur'ani ne ya ce ai amma ba wanda zai fara sai waɗannan a shararren mutanen a ce su suka fara yi addini ne kuma a alqur'ani ne aka ce a yi kaga wannan bai kamata a ce musulmi ya tsarar wannan magana har a tsaye ana ta ja da hujja to abun mamaki shi kaga daga cikin waɗanda ake cewa malamai su suke kawo irin wannan hujja da su suke kawo wannan wace irin wani irin taklifi ne a alqur'ani bai fara aiki ba sai bayan wafatin annabi shekara 400 kuma a hannun waɗannan kazaman mutane wani irin taklifi ne wannan waɗannan su suka fara maulidi domin in ka je karanta subhul a'sha abin nan subhul a'sha fi shan fi sana'atul insha ina faɗa sunan littafin ne saboda waɗanda za su ji magana san cewa ba da ka ake yi wai kawai haka nan dan kawai bukata ba wani rai yake yi ba a abubuwa ne an riga an rubuta su tuntuni subhul a'sha fi sana'atul insha mujalladin sa na uku waye ya rubuta subhul a'sha wani malami ne da ake kira al-qalqashan bi al-qalqashandi a juz'insa na uku ya kawo har yadda ake yin maulidi a daular haka nan littafin makarizi wanda ake kira al-khitab sunan shi kenan al-khitab wal-athar na al-makarizi shi ma ya kawo cewa waɗannan mutane su suka fara yin wasu maulidika kuma duk kwanakin shekara su abin su maulidi akwai maulidin annabi akwai na fatima akwai na hasan akwai na husaini akwai na imam wani da imma din nan gaba daya har zuwa limamin zamani saboda haka kusan kullun maulidi ake ciki so waɗannan su suka kawo abu daga baya abin ya sadado har ya shigo cikin daular musulmi farkon wanda ya fara yi wanda ba shi'a ba shine al-malikul muzaffar sahibu Irbil cikin ƙasar Iraki ne can arewacin Iraki inda kuka ji ana maganar kurdawa yankin kurdawa da cikin garin Mosul kuna jin Mosul a labarai to Mosul Irbil a ciki yake to wani sarki ne a gurin jahili ne saboda haka shi yayi ga cewa ya kamata a fara maulidi ya ware kwafu dan kuɗi yake kashewa dan in kana karanta abin da Suyuti ya rubuta na irin abubuwan da ake kashewa ina jin ya ɗauko shi ne daga littafin Mir'atul Zaman na Sibt ibn al-Jawzi irin abin da ake kashewa a wannan din a ce a yanka sa abin nan dubu kaza a yanka shanu kaza a yanka a yi kafakin alewa 100 kaza a ciki Suyuti yake cewa in aka zo maulidi bayan ya gayyato manya-manyan gari da manyan malamai gari aka zo aka zauna zai fara tikar rawa shi sarkin tun daga asubahi har azahar min az-zuhri ila al-fajr yana tikar rawa kaga wannan ai ba addini bane wannan ba addini bane saboda haka dai na karanta wannan ayar a matsayin hujja kuma ko kankanin yaro in yayi karatu yaji ana karanta wannan ayar a matsayin hujja zai iya samu zai fada wannan shine yasa muka ce zamu dan dawo kanta kadan mukan yi bayanai irin wannan ne an zo kan gaba saboda haka a iya yin kwanaki ma ba a ji munta da wata kura ba saboda ba mu zo kan gaba ba abin da zai sabi amma aka zo kan gaba to bai kamata kuma a wuce ba sai a yi bayani wanda bai gane wanda bai sani ba ya sani saboda haka muka yi ta tafiya wai za ce ai ana kaza ba mu yi magana ba ana kaza ba mu yi magana ba ba komai kawai za mu yi ta magana haka nan ba kai ba gindi ba tafsirin alqur'ani muke alqur'ani kuma yadda Allah ya sifanta shi ne shifa'u lima fi sudur ko menene za a samu maganin sa a ciki illa iyaka ana so ne a zo kan gaba aka zo kan gaba za a yi bayani akwai inda za mu yi bayani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun nan da ɗan ayoyi kaɗan za mu zo kan ta insha Allah
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون
تكافن بنا أقول كرشان آير وانا فليفرق هو خير مما يجمع نعم سي فرين شكي دا بنا الله يأكو النبي صلى الله عليه وسلم دشينا القرآن سي فرين شكي دا مسلين شي su yi farin ciki da samun kansu musulmi shi ne ya fi musu alkhairi mimma yajma'una daga abinda suke tarawa ma'ana da daga abinda kafirai suke tarawa na dukiya abinda muminai za su yi na farin ciki da alkur'ani da musulunci ya fi abinda kafirai za su yi na farin ciki da abinda Allah ya ba su na duniya saboda haka zamirin nan na yajma'una yana komawa zuwa ga waɗanda ba musulmi ba ba wai musulmi ba Allah maɗaukakin sarki a baya can cewa yayi ya ayyuhan nasu muka ce ya ayyuhan nasu ta kunshi wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba don haka mimma yajma'una anan zamiri zai koma zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda kalmar ya ayyuhan nasu ta kunsa dalilin haka shine za mu ga cewa a yayin da wannan aya take magana galibin mafiya yawan musulmi a wannan lokaci galabaitattu ne ba su da abin hannu ba su da komai kusan fuqara'u ne talakawa ba su tara komai ba Allah yake gaya musu cewa abinda suka samu kansu a ciki na musulunci da riko da wannan alqur'ani ya fi alkhairi sama da abinda waɗancan kafirai suka tara har suke tinkaho da shi nahnu aktharu amwalan wa aulada cewa su suka fi kowa yawan ƴaƴa su suka fi kowa yawan dukiya Allah ya ce musu wannan ba abin farin ciki bane ba abinda za su yi kafafa da shi bane kuma Allah maɗaukakin sarki ayoyi da yawa ya nuna mana cewa su ainihin kafirai a wancan lokaci suna taƙama da wannan dukiya wa zarni wal mukadzibina ulil ni'mati wa mahilhum qalila ulil ni'mati sune waɗanda Allah ya ba su ni'ima ta dukiya amma kuma suna ƙaryata al-addini suna ƙaryata al-qur'ani Allah maɗaukakin sarki da yake magana a al-walid ibn al-mughira ko waninsa wanda suratu nun wal qalam suratu qalam tazo da shi Allah madaukakin sarki yake cewa an kana zamalin wa bani yana yin abin da yaga dama dan yaga yana da dukiya ya ganshi yana da yaya wala ya ghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil ce kada kai kawon kafirai cikin kasuwanci da tara dukiya ya sa ya rube ta ai wannan dan jin dadi ne kadan Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana yadda su mushrikai a wancan lokacin suke raina musulmi ganin su cewa galabaitattu ne talakawa kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka raina wa mabiya annabi Nuhu cewa talakawa ne wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum araziluna badiya ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin mutanen annabi Nuhu suke gaya wa annabi Nuhu da mutanensa cewa ba waɗanda muke ganin suna bin ka ba wasu bane sai wasu talakawa ga labaitattu waɗanda ba abinda suka mallaka waɗanda ba su da tunani ba su da dabara kuma ba ma ganin kun fi mu da komai inji mutanen inji kafiran zamanin annabi Nuhu suke cewa muminai ba ma ganin ku kun fi mu da komai amma ni ma da muke yi ku kafirai ne haka nan shi ba haka nan su ma mutanen zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori mumine da karkashinsa ya kori waɗannan talakawa fuqara waɗanda suke ba abinda suka mallaka ya ayyuhan nasu a kore su ana ta tusi imani Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnanta ya ce wala tafridu alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fa tafruduhu fa takuna min adh-dhalimin kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke bauta wa ubangijinsu safe da yamma suna kuma neman yardarsa ne hisabun ka ba akan su hisab abin nan hisabun su ba akan kai ke su ma hisabun su ba akan kai ke ba in ka kore su za ka zama daga cikin azzalimai wa kazalika fatanna ba'dakum bi ba'd li yaqulu a haula idan Allahu alaihi min bainina alaysa Allahu bi'alama bishakirin Allah yake cewa haka muka fitinci sashin su da sashin dan su ce waɗannan su ne Allah ya yi wa baiwa a kan su ya fifita ya ba su addinin da ya fi namu to Allah dai shi ya san waɗanda suke masu gode masa masu yi masa biyayya saboda ka huwa khairun mimma yajma'una ay mimma yajma'uhul kuffar duk abinda kafirai za su tara bai kai irin ni'ima da musulmi suke cikinta ba bai kai ni'imar alqur'ani ba bai kai ni'imar musulunci ba idan musulmi suka hada tara suka hada duniya da kuma ni'imar musulunci da kuma ni'imar alqur'ani wannan ni'ima ce akan ni'ima falala ce akan falala ayar ba tana nuna kada a nemi duniya a tana nuna duniya ita kadai ba za ta zama ta fi alqur'ani da musulunci ba idan mutum ya zama akan musulunci yake yana aiki da alqur'ani to yafi wanda yake ya hada ya tara duniya amma kuma baya zan musulunci din baya aiki da alqur'ani idan aka samu wanda yake ya samu duniyar kuma ya samu musulunci din yana aiki da abin da yazo da shi to babu shakka wannan ya hada fadlan ala fadl ya hada falala akan falala ni'ima akan ni'ima rahama akan rahama sannan Allah madaukakin sarki yace qul ka ga yamu ara'aytu subhana labari ma anzala Allahu lakum min rizqin abinda Allah ya saukar muku na arziki faj'altum minhu haraman wa halala kuka sanya wani da bangare daga ciki haram wani bangaren sa kuma kuka ce halal qul ka ce musu Allahu anzala lakum Allah ne ya baku wannan izinin yace ku kasa wannan abu ku ce haram ne wancan ku ce halal ne am 'ala Allah taftarun ko kuma Allah kuke yi wa kaki kuke yi wa ƙarya kuke cewa kaza halal ne kaza haram wannan aya ita ma aya ce tana da girma kwarai da gaske kuma kaida ce babba a tafiyar da mu'amala ta duniya tafiyar da tasarrufi na bawa na duniya kalmar arziki a alqur'ani tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma yantafi'u bihi al'abd sannan kuma tana zuwa da ma'anar ma yumallikuhu Allah wa yubihuhu lil'abd abinda bawa yake amfanuwa da shi ana kiran sa arziki zai iya amfanuwa da halal zai iya amfanuwa da haram zai iya zama abu ne wanda baka cewa haram ko halal inda Allah yake cewa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha anan arzikin da yake nufi ba wai maganar halal ko haram ba ana nufin abinda dan adam zai ci sawa'un halal zai ci ko haram zai ci wannan dai daga Allah sannan kuma akwai waɗanda suke dabbobi ne daga cikin masu tafiya a bayan ƙasa dabba abinda za ta ci ko tsuntsu abinda zai ci ai ba a sifanta shi da halal ko haram amma arziki ne daga Ubangiji saboda haka abinda kalmar arziki tana zuwa da wannan ma'ana ita ce ta zo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa mutumin da in aka zo halittar mutum a cikin mahaifinsa mahaifiyarsa za a umarci mala'iku da su rubuta ajalinsa su rubuta shekarunsa su rubuta sai aka ce wa katbi rizqihi da rubuta arzikinsa arziki anan ba ana nufin halal ba ana nufin abin da zai ci zai iya cin halal zai iya cin haram zai iya hadawa duka biyu duk wannan sunan shi arziki sannan kuma akwai arziki ana nufin abin da Allah ya mallaka wa bawa abin da Allah ya mallaka wa bawa ya zama mulkinsa ne sannan ya halatta masa ya amfani da shi wannan shi ma ana kiransa arziki wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga anan ana nufin abin da muka mallaka musu na halal suna ciyarwa an fi ko min mara zaknakum anan min mara zaknakum ba ana nufin abinda muka baku na halal abinda muka baku na halal saboda kalmar arziki tana zuwa da waɗannan ma'anonin guda biyu don kalmar arziki kada duk inda ka arziki ko aka ce arziki wane mai arziki ne ka dauka mai abinda yake cikin halal ne ko wane abin nan Allah madaukakin sarki ya mallaka masa arziki ka dauka abinda ya mallaka masa din ya yarda da wannan abu ko me ka samu halal ko haram arziki ne daga Ubangiji sai dai cikin arzikin akwai na halal akwai wanda ba na halal ba za mu ci gaba da bayani akan wannan aya insha Allah gobe in Allah ya kai mu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.